الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وأما مقعد الصدق فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. ما رأيت ما كان أكابن ديشا في ما أنا كنيا أركما يا فاتا ما كان أكابن ديشا في وسو شكو فينا جسيا وان ديكي حيفت دفنيا ولغا شكينسو يا بادا أبو بوا أبو دادية أقوي مصرد صدقين أقوي مدفد صدقين أقوي كما لسان صدقين أقوي كما قدم الصدقين أقوي كما مقعد الصدقين وانا ذكي أبي نامنا سو to na karshen shine maqadu sidiki shine matsuguri wanda yake na gaskiya ko na masu gaskiya. Mala yace fa huwa aljanna, shine gidan aljanna Allah ya sanya mu a ciki, inda rabbi tabaraka wa ta'ala yace wa wasafa dhalika kulluhu bisidq wa wasfu dhalika kullihi bisidq mustalzimu thubutihi wa istiqrari. Yace abin da yasa dukkan su aka sunfata su da gaskiya ne kana sidiqin matsala sidiqin matsala sidiqin da kuma maqada sidiki da kadama sidiki. Yace wannan ya kunshi tabbatar shi ne, wa annahu haqqun, cewa kuma wannan al'amari shi ne gaskiya, wa dawamuhu, kuma dorewansa, wa nafquhu, da amfaninsa, wa kamalu a'idatihi, da kuma cikan sakamako da ake samu a kansa. Fa innahu, domin cewa shi wannan siffa ta gaskiya muttasilun bil haqqi subhanahu, yana sadar da bawa zuwa ga Allah matsalar sarki, ka'inun bihi wa lahu, yana kasantuwa ne da Allah kuma domin shi. Fa huwa sidqun ghayru kadhibin, da haka wannan al'amari gaskiya ne ba ƙarya ba ne. Wa haqqun, kuma gaskiya ne, ghayru baṭilin, ba ɓarna ba. Wa da'imun, kuma abu ne mai dorewa, ghayru za'ilin, wanda baya gushewa. Wa nafi'un, kuma mai amfani ne, ghayru dha, wanda bai cutarwa. Wa min alamatin kadhibi, malin yace wa malil baṭili wa muta'alliqatihi ilayhi sabilun wa la madkhal, kuma duk inda barna take ba ta da wata mashiga da za ta samu ga gaskiya ko wata hanya. Yace wa min alamatin sidiqi, yana daga cikin alamar gaskiyan bawa ko kuma gaskiyan al'amari, kuma aninatul qalbi ilayhi, shine zuciya ta kwanta da abin ya zama ya nutsuwa a cikin zuciya. Wa min alamatil kadhib, yana daga cikin alamar ƙarya, husulur riba, samun kokwanto, kamar yanda yazo cikin sunanul tirmidhi, hadisi ne wanda yake mai inganci daga manzala sallallahu alaihi wa sallam, wanda aka rawaito daga jikansa al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, ce manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce as-sidqu tuma'nina, ita gaskiya ma'ana samun nutsuwa ne, ma'ana duk abin da yake gaskiya ne ana samun nutsuwa da shi. Wal kadhibu, duk abin da yake ƙarya ne kuma ribatun, sai ka samu akwai kokwanto a cikinsa. Ya zo kuma ya ce wa fi sahihaini, daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu, daga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sidqa yahdi ila al-dir, lallai gaskiya tana kai mutum, tana shiryar da shi zuwa ga ma'ana kyautata bauta ga Allah. Wandira, shi kuma kyautata bauta ga Allah, ya hadi ila aljanna, yana kai mutum da shiryar da shi zuwa ga aljanna. Wa inna rajula la yasduka, kuma mutum zai riƙa yin gaskiya, hatta yuktaba inda Allah siddiqa, har sai an rubuta shi a wajen Allah madaukakin sarki cikin masu gaskiya, Allah ya sanya mu cikin waɗannan. Wa innal kadhiba, ita kuwa ƙarya, yahdi ila al-fujur, tana shiryar da mutum ne ta kai shi zuwa ga sako, domin duk inda ƙarya ta zo, to sai ka samu abubuwa na sako ko saba alƙawari ko wasu abubuwa. wa innal fujura shi kuma saban Allah ya yi ilan nari yana kai mutum ne zuwa ga wuta Allah ya tsare wa innal rajula kuma zaka samu mutum da yakdiba zai dinga yin ƙarya hatta yuktaba inda Allahi kazzaban har sai ya rubuta shi a wajen Allah cewa yana cikin makaryata Allah ya tsare sai mala yace fa ja'ala sidqa dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya gaskiya ita ce misahu siddiqiyyati wa mabda'uha ita ce mabudin samun matsayi na gaskatawa da Allah kuma ita ce wato asalin ginshikinta wa hiya gayatuhu ita ce ma manufar gaba daya fala yanalu darajataha kadibun albatta duk wanda yake makaryaci ne ba zai taba samun wannan matsayin ba lafi kaulihi ko a zancensa wa lafi amalihi ko a ayyukansa wa lafi halihi ko a cikin halayyarsa wala siyama yace musamman ma kadibun alalla wanda yake ma Allah ƙarya fi asma'ihi cikin sunayensa wa sifati ko sifofin Allah wa nafi ma asbatahu ko yazo ya dinga kore abinda Allah ya tabbatar ma da kansa au ithbatu ma nafahu an nafi ko ya dinga tabbatar ma da abinda Allah ya kore ma kansa yace fa falaysa fi ha'ula'i siddiqun abadan wanda suka kasance cikin wannan halin ba a samu mai gaskiya a cikin su har abada wa kadhalika al-kadhibu alayhi fi dinihi wa shar'ihi yace haka nan yima Allah ƙarya a cikin addininsa da shari'arsa bi tahlili ma haramahu cikin halatta abinda Allah ya haramta wa tahrimi ma lam yuharrimhu ko kuma haramta abinda Allah bai halatta ba wa isqa'u ma awjabahu ko wani abu na wajibi ne wani yazo ya ce a bar shi kar a yi ma Allah ƙarya wa ijabi ma lam yujibuhu ko kuma ya tilasta ya wajabta ma mutane abinda Allah bai wajabta ba wa karahati ma ahabbahu ko kyamar abinda Allah yake kauna wa istihbabi ma lam yuhibhu ko kuma kwadaitar da abinda Allah bai kauna kullu zalika ma da yace duk waɗannan munafin lissiddiqiya ya ci karo da gaskiya ya ci karo da sifantuwa da sifa ta masu gaskiya wa kadhalika al-kadhibu ma'ahu fil a'mal haka nan ƙarya a cikin ayyuka shine bi ta'alli bi hilyati as-sadiqin al-mukhlisin wa az-zahidin al-mutawakkilin wa laysa fil haqiqati minhu haka samu wani yana sa tufafi irin na masu gaskiya yana nuna ma'ana gudun duniya zuhud wato na masu dogaro ga Allah amma kuma hakikanin al'amari bai tare da su bai cikin su wanda yake falidhalika kanat as-siddiqiyya shi yasa an aka ce wannan mataki na as-siddiqun abinda yasa mala ya tsawaita akan haka babi na gaba da zai kawo akan gaskiya ne yace shi yasa wannan matsayi na siddiqiyya shine kamalul ikhlas cikan tsarkake aiki ne ga Allah wal inqiyad da yin biyayya cikakkiya ga Allah wal mutaba'atu lil khabari wal amr da kuma yin biyayya ma'ana ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da umarni da ya zo a Qur'ani ko a littafin sunna zahiran wa batinan ciki da waje hatta inna tilkal mutabai'aini yuhillu albarakata fi bai'ihima yace kai hatta ko a cikin kasuwanci ne idan masu kasuwancin da mai siya da mai siyarwa suka yi gaskiya a ciki sai Allah ya lullube su da albarka a kasuwancin wa kadhibuhuma idan kuma za su yi ƙarya a kasuwancin da za su yi ko mu'amala yamhaqu barakata bayhima wannan zai kankare albarkar wannan kasuwancin kamar yadda muke gani da yawa ba ga mutum ya ta kasuwanci ba albarka a ciki to bai sa gaskiya a ciki ba sai kaga wanda yazo ya kulla gaskiya a kasuwancin nashi sai kaga Allah ya mishi buɗi sai Allah ya yalwata masa ya sanya mishi albarka wanda yazo a ƙarya kuma sai kaga abin ya lalace kama fi sahihaini kamar yanda yazo cikin hadisin Bukhari da Muslim na hadisin Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa cewa da mai siye da mai siyarwa kowa yana da zabi ma'ana yana da zabin ya zartar da kasuwancin ko ya warware kasuwancin ko ya sa wata ka'ida ko ya sa wani shar'i a kasuwancin matukar suna wajen ciniki din ma'ana ba su rabu ba matukar suna wajen cinikin idan a shago ne ko a kasuwa ne ko ma a ina ne indai suna haɗe da mai siye da mai siyarwa ba su rabu ba to suna da daman su sa duk wani irin shar'i suna da daman kuma su zartar da kasuwancin ko kuma su warware shi matakar ba su rabu ba. Sai ya ce fa’in sadaka, idan dukansu sun yi gaskiya da mai fiye da mai fiyarwa, wa bayyana kuma suka yi bayanin abin da ke cikin wannan abin na farna, kamar yanzu shi wanda yake mai fiyar da abin ne ya san cewa wannan abin ba abu bane wanda yake mai kyau ko yana da wata matsala, a yayin da ya zo siyarwa sai ya koye ya ki fada. To shi ne manzo Allah ya ce idan in bayyana, idan suka yi gaskiya kuma suka bayyana, ya ce to fa abin nan da zaka siya yana da matsala kaza, kaga kuwa ba kowa yake wannan ba ko sai abin nan da nake so na siyar ma ko kake so ka siya yana tattare da IB kaza a tare da shi ko yana da matsala kaza, sai ya ce eh ba alibi ni na yi zan siya a haka, kaga wannan ka bayyana masa. To amma wani sai ya yi dungu sai ya boye ko sai ya siyar ma da ma'ana ciyawa cikin lauje ake cewa ko me ko da haka sai ya dunkule ma ya koye ma sai ka kasa ganewa, sai ka je sai ka ga abin ba haka ba, to sai ka ga kasuwanci bai yi albarka ba. Ko da ya siyar da abin, ma'ana za ka zo ka samu kuɗin bai ci amfaninsu ba, ba albarka a ciki domin ya koya abin da yake gaskiya ne. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan suka yi gaskiya kuma suka yi bayani suka fito fili suka bayyana abin da yake na aibi a ciki, burika lahuma fi bai'ihima, sai a sanya musu albarka a wannan kasuwanci, sai ga Allah ya lullube su da albarka. Shi ne siya ya ji daɗin abin da ya siyar, ya siya wanda ya siyar kuma ya amfani da abin da ya siyar, ya siya din, sai kaga kowa a cikin su ya tafi yana murna yana farin ciki. Wa in kaza ba, idan suka yi ƙarya kuma wakata ma suka boye, muhiqat barakatu bai'ihima, sai kaga an kankare albarkar kasuwanci, sai kaga an zo ana kace na ce ana ta zage zage ko bayan an siyar ya ce ashe kai makuci ne ai ta fama, to kaga albarkar kasuwancin ta tafi. Saboda haka dukkan su sai sun yi gaskiya. Qala faslun kalimatun fi haqiqati sidiki, akwai zantuttuka na malamai akan wai me ake nufi da asalin haqiqanin gaskiya. Shi qala Abdul Wahid ibn Zaid, sai daga cikin magabata Abdul Wahid ibn Zaid yace as-sidqu al-wafa lillahi bil amal, shine mutum yayi cika alƙawarin da ya dauka da Allah na aiki, ma'ana yayi aiki tsakaninsa da Allah, abin da ya shafi haƙƙi ne na Allah na bauta ya tabbatar yayi shi kaman yanda ya alƙawari da Allah. Domin Allah ya ce ayu alladina amanu awfu bil uqud, ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku cika alƙawarin. Lokacin da mutum ya karɓi musulunci ya zamanto musulmi, ai akwai alƙawura da yawa a wuyansa wanda zai sauke su, wanda zai cika su na Allah, kaman tsai da sallah, kaman ba da zakka, kaman yin azumi, kaman faɗin gaskiya, tsare amana da dai makamantansu abubuwa da yawa. Wannan duk alƙawari ne ka ɗauka da Allah. Allah ya ce wa awfu bil ahdi, ku cika alƙawari, innal ahda kana mas'ula, shi alƙawari abin tambaya ne, da haka alƙawari tsakaninka da Allah sai an tambaye ka na cewa za ka bauta ma Allah shi kaɗai, ba za ka haɗa shi da wani ba. Haka nan za ka gaskata annabinsa, za ka mishi biyayya cikin duk abin da ya zo da shi, abin da ya hani kuma za ka hannu, za ka bar shi. Wannan duka fa alƙawari, za ka alƙawari ba wai ya taƙaita tsakanin mutane ba ne a junansu, a tsakaninka da Allah akwai alƙawari, tsakaninka da annabin Allah akwai alƙawari, tsakaninka da bayin Allah kuma akwai alƙawari, tsakaninka da kai kanka akwai alƙawari na ba za ka yi abin da zai cutar da kanka ba, domin inna li nafsika alayka haqq. Haka nan tsakaninka da iyalinka akwai alƙawari na kiyaye musu haƙƙinsu da kulawa da su da tsare su, wannan duk akwai. Don haka yace as-sidqu al-wafa'u lillahi bil 'amal, ma'ana ga cika alƙawari na aiki ga Allah madaukakin sarki. Wasu kuma suka ce muwafaqatu sirri an-nutqa, abinda ke cikin zuciyarka yayi daidai da abinda kake faɗa a harshenka, kar ya zama kamar munafiki. Munafiki ne abinda ke cikin zuciyar shi daban, abinda ke kan harshen shi daban ko. To shi ne abinda yake cikin zuciyar mutum ya zamanto yayi daidai da abinda yake faɗa a bakinsa, wannan shi ne gaskiya. Wasu kuma suka ce a'a, da abinda yake ciki da wanda yake waje duka su zama daidai ne, ma'ana maganar da ka faɗa a waje ita ce a zuciyarka, har zuciyarka. An an tafi akan irin wannan abubuwa mutane da yawa ba za su sha ba ko. Saboda haka abin da yake fili yayi daidai da abin da yake boye, yace ani annal kadiba alaniyatu khairun min salibatihi, to an mutum makamaci ne zaka ga wajen shi yafi zuciyar shi kyau ya fara ma rantsar da magangamin sai ka dauka yafi kowa adalci yafi kowa kyautata to amma ba zuciyar shi ba haka bane yace kal munafiki kaman munafiki ne wanda zahiruhu khairun min batini in ka kalle shi a waje zai yi sallah zai yi komai to amma kuma zaka samu fa cikin shi ba haka bane Allah yace yukhuna fi anfusihim ma la yubduna laka suna boyewa cikin zuciyarsu abinda ba sa bayyana ma a fili idan suka zo sai su gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa sun zo da gaskiya ko al'adun kuma ƙarya suke su din nan maƙaryata ne an gane ko wakila wasu suka ce as-sidqu ita gaskiya ita ce al-qawlu bil haqqi mutum ya faɗi gaskiya fi mawaqinil halaka wajen da ake ganin halaka ne gane ko shine wato asalin gaskiya ma'ana ka faɗi gaskiya ma'ana a wajen da yake ana ganin cewa ba za a iya faɗan gaskiya ba ka faɗi gaskiya wakila wasu suka ce kalimatul haqqi inda man takhafuhu wa tarjuhu faɗan zance na gaskiya a gaban wanda kake tsoron shi ma'ana mutumin da kake tsoron zai iya ma wani abu ka gaya masa gaskiya kamar shugaba wanda yake azzalimi ka fito gabansa ka faɗa masa gaskiya ma'ana ka faɗi gaskiya a gabansa wannan yana daga cikin wato asalin gaskiya wa qala al-junayd al-junaydu yake cewa as-sadiqu shi mai gaskiya ya taqallabu fil yawmi 40 maratan zaka samu a rana daya zai yi ta sassauyawa har fiye da so 40 ma'ana mai gaskiya idan yake magana shi tana buƙatar fashin baki kuma malam zai fashin baki akai yaya za a ce mai gaskiya kuma halin shi ba daya bane yana sassauyawa an gane ko amma malam zai bayani me yake nufi da cewa mai gaskiya yana sassauyawa bai tabbata a hali daya yace wanda yake mai riya shine yake tabbata a hali daya tsawon shekara 40 shi kuma wanda yake mai gaskiya a rana daya zai iya sassauyawa fiye da so 40 malai yace wannan zance ne da yake bukatan a yi mishi fashin baki kuma mu je zai jefa ma magana ce ai mai gaskiya bai zama a hali daya me ma'anar mai gaskiya bai zama a hali daya kuma mai ƙarya ana cewa yana tabbata a hali daya kaga an kakan da sai kaga kamar zancen kuma ba haka bane to yace yana bukatan bayani yace wa qad yasbiqu ila dhihni khilafuhu wa anna al-kadhiba mutalawwi kuma ai mutun zai iya tunanin cewa ai makareci shine mai sassauya yanayin sa ko li anna al-kadhiba alwan domin ƙarya kala kala ne fa huwa yatalawwu bi talawwunihi duk wani salo da yazo zai iya yin ƙarya ya tafi da wannan yanayin wasadiqu shi kuma ne gaskiya mustamirun ala alatin wahida shi hali dai yake yace fa inna sidqa wahidun bi nafsi domin gaskiya guda daya ce wa sahibuhu la yatalawwu wa la yataghayyar kuma ma'abocin gaskiya ai bai caccanjawa to malam yace abin nufi anan abinda shi malam yake nufi abin qasim yace gaskiya ne amma ba wannan ma'anar bane yace fa innal mu'arabat wal walidat allati taridu ala sadiqi la taridu ala al-kadhib al-murad to ma abubuwan da suke bujiro ma mai gaskiya na fitintunin duniya ba sa fitimo ma ba sa bujiro ma mara gaskiya ko na aikin zaɓen Allah zuciyarka tai taraya ma kai kaza karkai kaza kana kokarin tunkuɗe ta abin da yake nufi kenan da haka mai gaskiya kaga a lokaci daya yana iya daukan matakai fiye da 40 da wani lokaci wata zuciya ta zo ta ce mishi yayi kaza yana kokarin danne ta wani abin zai ce mishi yayi kaza ko amma shi wanda yake mai ƙarya abin guda ɗayan na abin da ya faɗa na ƙarya a haka zai tabbata ba zai canja shi ba ko da ya ga wani abu wanda ya kamata a ce ya bar ƙaryar saboda shi ba zai bari ba to ya ce abin nufi kenan ya ce bal huwa farigun minha za ka samu shi wanda yake wato ba yi da wani abin nan zuciyar shi haka take zuwa fa innahu la yalidu alayhi min qibalil haqqi mawarid as-sadiqin ala al-kadhibin al-murahin to haka za ka ga shi ne gaskiya abin da yake bujiro mishi baya bujiro ma masu ƙarya shi yasa kamar wata rana an tambayi Abdullahi ibn Mas'ud wanda ga cikin mutane zo yace mishi to ku kuna cewa ku masu bauta ne amma gashi kullum kuna neman tsari daga shedan ma'ana ai yace a ce tunda kuna da gaskiya ba ku jin tsoron shedan din nan sai Abdullahi dan Mas'ud yake ce mishi a to yanzu farao ne zai da rusashen gida ya bashi amsa ma'ana wanda yake daman bai tsare kanshi ba, Aisha dan baya bujiro mishi, ya riga ya lalace. Yanzu ka samu ga gida kango, ga kuma gida mai kyau da aka gyara shi, wanne ne farawazo zai shiga? Mai kyan zai shiga, ma'ana wanda imanin shi ya tsarkaka yayi kyau, shine shedan zai ta bujiro mishi da abubuwa. Zai wahala a ce ma ko wani mumini da shedan baya jefa mishi wani tunani na sabon Allah. Haka zai ta kai kawo a ciki, ya ji yayi ne ko ya bari, haka zai ta faɗa da zuciyarsa. Amma wanda yake fatacce dama shi yana kan wannan abin ne, haka shi baya kai kawo a kan wannan abin. Amma wanda yake mai tsoron Allah za ka ce ya tashi daga wannan, in ya ga ma barna ta yi yawa a wani waje ya tashi domin gudun kar ya auka cikinta, ko kuma abin da yake ma halal ɗin shi ne ya bar shi saboda gudun kar ya faɗa haram, shi baya zama a yanayi guda ɗaya, shi ne abin da wancan yake nufi. To ga an yi ma zancen fashin baki, ma'anar za ta fito daidai, cewa mai gaskiya ya talawwan, za ka ga yana ta ma'ana ɗaukan salo daban-daban, ba don komai ba, sai don ya tabbatar da gaskiyarsa. Gane ko? Da haka ya ce wala yu aribuhum shayfa, waɗannan wanda suke ɓatattu marasa gaskiya, su aka ga shaitan baya bujiro musu, saboda already su riga sun zama masu ɓarna. Amma kai da take ƙoƙarin tsare gaskiyar ne, a koda yaushe zai dinga tunkuɗo ma ya kawo ma wannan, ya jeho ma wannan, kana tunkuɗe wannan, ka fita daga wannan tarkon ya kawo ma wannan tarkon. To haka shaitan yake da Allah, kana barin wannan ya kawo ma, ka bar wannan ya jeho ma wannan, haka za ka yi ta fama da shi. Kana ƙoƙarin yin bautan Allah bujiro ma da wani abu, kana shiga sallah kana ƙoƙarin yin sallah nutsatsiya ya dinga kawo ma tunani daban-daban, to wani ko sallah baya yi, haka wannan ba ruwan shaitan da shi ya. Annabi la yusalli, wanda bai sallah ma ina ruwan shaitan da shi, shaitan bai shiga harkarsa. Amma kai da ka tsaya kake yi din, kai ne shaitan zai dinga bujiro ma, saboda ya riga ya ci nasara a kan wancan. Ala yace fa innahu la araba lahu fi kharabihi la shay adira kharibatin la shay adira, da aka shaidan bai da bukatar kangon da ba komai a ciki. Wa hadhihi alwarida tujibu taqalluba sadiqi bi hasabi ikhtilafiha wa tanawwuha, da aka ga wannan abubuwan su suke gadar ma da wanda yake mai gaskiya, kaga yana haka yana kakkaucewa. Fala tarahu illa hariban min makanin ila makani, da aka kullun za ka ganshi a cikin tserewa yake, yau shine azumi, gobe shine nafila, shine karatun alqur'ani, shine kaza, duk yana kokarin kauce ma duk wata hanya ta shaitan. An gane ko? Abin nufi kenan cewa ya talawwal, zai dinga sassauyawa, ma'ana yayi wannan yayi wannan, yana ganin duk abin nan abubuwan nan masu kai shi ne don samun kusanci da Allah, shine ma'ana abin da malai yake faɗa. Wa min halin ila halin wa min sababin ila sabab, saboda mai malai yace li annahu yakhafu fi kulli halin yatma'innu ilaiha, domin shi yana jin tsoron kar ya tabbata a yanayi guda daya, wannan zai gadar masa da wani abu kuma. An gane ko? Shi yasa yakan caccanja wa makanin wa sababin, sai kaga in yana azumin Litinin da Alhamis sai ce to bari ya gwada na kwana uku nan a wata, ko sai ce to bari ya hada da wani aiki na alkhairi kuma ya gani ko ina yana dan jefawa, ya gani inda zai samu kusanci da Allah. Dan haka yana jin tsoron kar ya tsaya a waje daya, wannan abin ya katse mishi abin neman sa. Dan haka fa huwa la yusakinu halatan wala shay'an duna matlubihi, dan haka bai tabbata a waje daya. Gane ko? Bai tabbata a waje daya. Fa huwa kal jawwali fil afaq, yace kaman mutum ne mai yawo a ma'ana yankunan duniya. Fi talabil gina, yana neman wadata. Alladhi yafuqu bihi al abniya, wanda yake so ya zo ya tsere ma masu kudin garin. Kaga ko na ba zai zauna waje daya ba, yau duk abin da ya gani in dai zai taba a ce an yi kasuwanci da shi zai taba ya gani, da an ce mishi kaza ya ce ya taba, to haka nan duk wata ibada da za ta kusantar da shi ga Allah sai ce bari yayi kaza, bari yayi kaza. To wannan sai kaga ya sa ya shagaltu da ayyuka daban-daban na gaskiya. Yace wal ahwal wal asbab tataqallabu bihi wa tuqimuhu wa tuqiduhu, za ka ga yanayi da kuma dalilai su ne suke kai kawo da shi, yau su zauna gobe ya tashi, ya motsa gobe ya zauna, hatta ya ji da fiha ma yu'inuhu ala matlubi, har sai ya samu abin da zai kai shi zuwa ga abin neman sa. Wa hadha azizun fiha, yace wannan abu ne mai wahala, wa ma'ana ga wancan fa qalbuhu fi taqallubin wa harakatin shadidatin min saf bi hasabi sa'ati matlubi, haka gurgurdan abin da bawa yake nema, gurgurdan inda zaka ga yana launi launi na ibadar sa. Gane ko? kamar misali sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wasu daga cikin sahabbansa makaranta alqur'ani amma suka daura ma kansu wani nau'i na ibada kuma shine suka je su yi dakon ruwa ruwa suke yin dako su zo su tara saboda mutane su yi alwala duk da kuma su makaranta ne sun kuma mutum 70 sana'a suke dan kundin aje su yi karatun su je kasuwancin su da yamma su zo su yi tanadin ruwan alwala gane ko kaga wacce abin bai hana su yin wannan ba wannan ma suna ganin in sun yi wani hanya ne na neman kusanci da Allah shine wata rana Abu Bakar radiyallahu anhu lokacin da ya zama khalifa lokacin da aka shirye wata runduna za su tafi yaki sai Abu Bakar radiyallahu anhu ya mutu ma'ana rakiya yayi tafiya mai nisa tare da su har an bar Madina bai yi tafiya mai nisa sosai sai da ya dau wani tazara sosai ya bar Madina suka ce a to kana khalifa wannan tafiyar da kake yi ba ai da ka zauna tunda sai ka shirye runduna su runduna su je su yaki yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk ababuwan da kura ta lullube su fi sabilillahi ba za su taka wuta ba da haka wannan nake nema wa huwa khalifatul muslimin shi duk ababuwan da kura ta rufe su ta bade su saboda daukaka kalmar Allah shi yace shi a wannan yake nema bari ya taka ya samu wannan kuran su sun je su cigaba da jihadi shi ya samu wannan abin da yake nema to haka masu gaskiya suke ana duk wani aiki na neman kusanci da Allah ba sa sakaci a kansa ko ina zaka same su an gane ko yau zaka gaishe a can yana wannan aiki gobe yana wannan abun jibi yana wannan abun wasu ma suna wani aikin da ba a ma san suna yi ba kuma na neman kusanci ne da Allah kamar yanda Umar radiyallahu anhu yake bibiyan mutane cikin dare yana khalifa ya ji halin da suke ciki ya kyautata musu wannan ya yawaita a cikin tarihin shi sosai cikin dare yake bibiya ya ji suwaye masu korafi suwaye ba su da abinci suwaye masu kaza da safe zai tura biya musu bukatun su ba su san cewa shi yake turowa ai wannan ba har wani tarihin shi da ake kawowa cewa ya zo ya samu wata mace da ƴaƴanta suna cikin yunwa suna fama da yunwa ya zo ya same ta da kanshi ya je dauko abinci daga baitul mal ya dauka a bayansa wanda suke tafiya tare da shi yace to da kanka amirul mu'minin zaka dauki wannan yace a ranar tashin kiyama in nazo da laifin wani wa zai dauka mu sai dauka a bayan shi ya tafi da shi ya je samu matar yace ta rarashi yaran ya dauki abincin ya dafa ya daura musu a wuta ya dafa har ya dauka ya bata bayan ta ci abincin ta goshi ta ce ka fi mana Umar da Khattab shi wa bai ce mata komai ba yace domin Umar dan Khattab bai san da zaman mu ba ya bar mu a cikin wannan daji cikin yunwa kuma har ya tabi bai ce mata shine Umar san ba to kaga haka suke wannan yayi wannan aiki kaga ba wanda ya tsaya wannan aikin shi bai ce mata shine Umar ba yanzu wannan shugaba ne zai irin waɗannan ayyuka ya bibi waɗanda suke talakawan shi ne san halin da suke ciki to wannan gaskiya ce take gadar da irin wannan abubuwa kun gane ko to shine gurgurdan abin da yake nema neman kusanci suke da Allah ya sa suke wannan abu ala wa azamatuhu wa himmatuhu a'la min an yakifa duna matlabihi ala rasmin aw halin da haka ba wani yanayi ko wani hali da zai sa ya katse shi daga neman abin da yake nema yanzu Umar radiyallahu anhu khalifa ne amma saboda neman kusanci da Allah wannan rigar ta khalifanci ba ta hana shi wannan ayyukan ba mana ya shiga wani yanayi na shugabanci shugaba yana iya barin wasu abubuwa amma shi a shugabancin bai sa ya bar wannan abun ba haka masu gaskiya ko da sun kai wani abu sukan ajiye wannan abun ma'ana su nemi kusancin Allah kuma dan sahabbai sun yi wannan ba abun mamaki bane saboda sun samu tarbiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba aka zo ana gina masallacinsa kowa yana daukan tubali da shi aka ganshi da tubali guda biyu suka ce hadda kai ma manzo Allah bai ce ni ma lada nake ni ma kamar yanda kuke ci an shine annabi amma dan kazantuwar shi annabi bai koma ya harde ya zauna ya ce shi ba zai ba sufi da kanshi yazo ana aikin tare da shi yana daukan dutse yana daurawa su ma suna yi har daga baya wasu suka ga dai abinda kamar abin bai yi ba suke cewa wallahi in muka zauna alhalin annabi yana aiki to lallai mun yi aikin asara kina a rayuwa cewa aikin mu ai ya lalace, a ce mu mun zauna mu bar annabin Allah yana aiki. Amma bai ki daina aikin ba, haka ya ci gaba da aiki da su. Lokacin da aka zo yakin Ahzab, aka zo gazwatul Ahzab da aka kewaye Madina suka tona ramin nan, an zo ana cikin aikin aka samu wani dutse mai ƙarfi aka kasa fasa shi, aka je aka gaya mishi, shi ya zo ya fasa dutsen da hannunsa alayhi salatu wassalam. Haka gaskiya ce, dan shi ne shugaban masu gaskiya. To gaskiya ce na cikin aiki, an karka je ka zama shugaba ka harte ka ce sai dai ayi aiki, an gane ko? To kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda kuke neman lada haka ni ma nake neman lada a wajen Allah. Dan haka yanayi ko kuma wani hali ko wani abu da matsuguni da zai samu kansa a ciki, bai hana shi, bai katse mishi neman abin da zai nema. Ala fa huwa kal muhibbi sadiqi, wannan kamar mai kauna ne na gaskiya, annabi himmatuhu, wanda himmarsa shine at-taftishu ala mahbubihi, neman wanda yake kauna abin kaunarsa. Wa kaza halu sadiqi fi talab al-ilm, haka nan din mai gaskiya a cikin neman ilimi shi ma haka yake. Kaga duk inda yake bibiyan abin da zai nemi ilimi da zai amfane shi, ba wani abin da yake katse shi daga nan. Shi yasa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su tashi su yi tafiyar kilometoci dubbai daga ma wata ƙasa ko wani yanki zuwa wani yanki, dan su je su ji hadisi guda ɗaya na annabin Allah, sai Allah ya sa musu albarka a ciki. Musamman mutum zai bar wata ƙasa, zai tashi tun daga Madina ya tafi Hasham, ma'ana kamar daga Madina ya tafi Siriya kenan a yanzu, ya je ya samu wani ya ce na ji an ce ka ji wani hadisi da ni ban taɓa jin shi ba, na zo ne dan na ji wannan hadisi. Wannan shi ne tafarkin magabata, sukan yi yawo a cikin duniya dan neman ilimi, an gane ko? Ba dan ko ba su ji a ce yau wata sunna ce ta annabin Allah gashi kin ji ta daga wani waje, kuma suna kokarin aiki da ita. Wa halu sadiqi fi talabid dunya, haka nan mai neman duniya kana gana akwai abin da yake hana shi, ba dare ba rana ba ruwa ba sanyi, haka suke wani ma ba zai tashi ga mota Lagos ba sai karfe 5, tafiya ta dare za a yi, hanyar ba ta da kyau, haka za a tafi, dan mene? To yana neman duniya. To kai da kake neman lahira sai ka ji tsoron hanya, in dai mai neman duniya bai ji tsoron hanya na abin da zai samu ba, ke bai kamata mai neman lahira wani abu ya katse shi ba kuma ne. Ko a ce ma hanyar Lagos din nan ana fashi, ana hatsari, ana waye, haka mutum zai dinga cikin dare, duk wani abubuwan baya damuwa da shi, saboda ya ce zan je neman halal ne. To kaga kai mai neman lahira bai kamata in za ka je neman lahira ka ji wani abu ya katse ma ko ya karya ma gwiwa ba. To wani zai ce to ai hanyar dai ba kyau, ba zai je ya nemi ilimi ba. Ya ce fa kullu sadiqin fi talabi shay'in la yastaqimu lahu qara, haka din mai gaskiya a neman wani abu ba za ka samu ya zauna wani yace ba. Wala yadumu ala halatin wahida, bai zama a hali guda daya. Wa aidan mana yace bugu da kari kuma, fa inna sadiqa matlubahu ridha rabbih, duk wani mai gaskiya abin neman sa shine samu yarda Allah. Wannan shine halin duk wani mai gaskiya. Wa tanfidi awamirihi, ya zartar da umarnin Allah. Wa tatabbu'i mahabihi, ya dinga bibiyan duk abin da Allah ke so. Fa huwa mutaqallibun fiha, shi yana kai kawo yana linkaya a cikin wannan abubuwan. Fa huwa yasiru ma'aha aina tawajjahat al-ka'ibuha, duk inda wannan tawaga ta yi haka yake bi dan neman kusanci da Allah. Wa yastaqillu ma'aha haythu fi aina istaqalla, duk inda aka tsaya kuma ya tsaya. Madaribuha, fa bainama huwa fi salatin id ra'aytahu fi dhikrin thumma fi ghazwin thumma fi hajjin, zaka ganshi yana sallah, zaka ganshi shine cikin ambaton Allah, zaka ganshi shine a jihadi, zaka ganshi shine a aikin hajji, ko ina zaka ga shine. Haka sahabbai suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, har wata unguwa daga cikin mutanen Madina yake cewa wato wannan anguwa da Allah ya sanya musu albarka da mutum ya tun faro unguwar da daddare, wannan unguwar a cikin Madina zai dinga jin wato kaman kukan zuma a cikin unguwar, ba komai bane, kowane gida ka leka sai ka samu ana karanta alqur'ani a wannan gida cikin dare. Su wannan dabi'a su ne a wannan lokacin, kuma aka ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa su ne zaka gansu da safe, ma'ana suna kasuwancin su suna komai, amma da daddare zaka same su kuma zarata ne wajen kusanci da Allah, da rana kuma su tafi jihadi. Zaka sallar dare ba ta sa su gaji, kuma su ce ba za su je jihadi ba, an kira jihadi, duk abin da suke bari suke su fita. In an zo ambaton Allah su ne, in an zo aikin addinin Allah su ne, in an zo isar da saƙon Allah, komai da za a yi zaka same su sune a ko ina da ina. Yace sun mafi ihsanin lil khalqi, sannan kuma kyautata ma bayin Allah duk wannan nasu ne. Yace fi ta'alimi, wajen karantarwa wa gaini min anwa'in nafi, naga amfani da yawa. Sahabi ne zai tashi ya bar Madina dan je karantar da mutane a wata kasa, so a tsaya da addinin Allah. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kawo inda ya kawo, ko har wannan yankin namu na Ajirka, ma'ana addinin musulunci ya kawo, su kwadayin su su watsa addinin Allah ko ina su ga cewa ya kai, su isar da sakon Allah. Za su bar duk wani abu na jin daɗi, su bar iyalansu, su bar dukiyoyinsu da kasuwancinsu, su tafi don isar da sakon Allah. Wasu kuma za su je su tsare kansu wajen ɗaukaka kalmar Allah cikin jihadi. To haka suka kasance, ba sa rabuwa da wani aiki na alkhairi. Yace thumma fi amrin bil ma'ruf, su ne kuma cikin hizba, ma'ana umarni da kyakkyawa. Duk inda suka ji wata baraka za su taso, ya to zo mu je ba ko wata baraka a waje kaza. Ko za ku na ce to ana neman ku, akwai wani zulhu da za a je, haka za ka same su a can. Amru bil ma'ruf aw nahyin anil munkar, za ka same su cikin hani akan mummuna. Aw fi qiyamin bi sababi fihi imarati ad-din wa ad-dunya, ko kaga suna kai kawo wajen raya duniya da addini, ma'ana duk abin da zai tabbatar ma da mutane nutsuwa sai ka same su akai. Ka duba misalin Abubakar da Umar da Abu Ubaida, wanda suka yi wani abu wanda yake kusan wannan abin shi ya tabbatar da khalifanci na manzala sallallahu alaihi wa sallam bayan rasuwarsa. Ran da manzala sallallahu alaihi wa sallam ya zo, babu wani bala'i da ya wuce wannan bala'i. Ko akwai shi ran da ya bar duniya, dukkan su zabai, kowa sai da aka koma, kowa yana tunanin kaman ba a duniya yake ba, domin suna ganin kaman ba da gaske ba ne. Wasu suna ganin kaman a'a zai tashi, wasu suna ganin kaman abin ba gaskiya ba ne. Ana cikin wannan yanayi da jimame, masu kuka suna yi, masu jimame suna yi, masu abin nan suna yi, sai kawai labari ya zo ma su manyan sahabbai kenan cewa ai kuma ga mutanen Madina can su sun yi taro, suna kokarin su tsai da sabon shugaba. To yanzu da wanne za a ji? Da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko za a ce a kama zaben shugaba ne? Kuma shugabanci yanzu zai zama kamar raba kai ne. To shi yasa Abubakar da Umar da Abu Ubaida sai suka bar wannan, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, duk abin da za a yi ba zai tashi ba yanzu, ya riga ya koma zuwa ga Allah, ba wani abin da za su. To ga wata baraka yanzu wacce idan aka barta kuma sai ta zama ma'ana bala'i akan attabin ne shin da za a yi. Kaga dai suka bar nan wajen suka koma can, dan zai su toshe wannan baraka. Suna zuwa kuma suka samu mutanen Madina a wajen. Kuma daga cikinsu, wasu daga cikinsu ne da suke ganin abin bai yi daidai ba, wani ne ya zo ya gaya musu ya ce to fa ga abin da mutanen Madina suke cikin ba ku sani ba. Suna zuwa kuma suka same su gaba ɗayansu, manyan sahabbai ne, ba wai sai ko wani munafurci ba ne, ra'ayi ne suka gani. Suka zauna a wani waje da suke zama, ko da Abubakar da Umar da Abu Ubaida suka zo suka same su a wajen, sai kuma kowa cikin shi ya sani. Amma dai ba su janye daga maganarsu ba. Suka ce ai wannan zama da muke yi tunda har an ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, wannan kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam, kuma tunda mu ne dama muke cikin garin, don haka mu za a ba shugabanci bayan sa. Wannan ai tashin hankali ne. Ai da a bari in an je an yi jana'izar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a zo a fuskanci wannan abu. To amma ba a yi jana'izar shi ba, ana fama da wancan sai wannan rikicin ya faru. Abubakar radiyallahu anhu ya tsaya ya ji duk bayanansu, suka ce ai mu mun taimaki addinin Allah, mun yi kaza, mun yi kaza, mun yi kaza, duka ya ji bayaninsu. Suka ce to in kuma ba ku yarda a ba mu shugabanci ba, to sai dai a yi shugaba guda biyu, shugaban al'ansar da kuma shugaban muhajiru. Kuma manyan bayan Allah ne daga cikinsu, akwai manya-manyan bayan Allah. Abubakar radiyallahu anhu ya tashi ya yi yabo ga Allah, ya godiya ga Allah, ya faɗi falalolinsu, yake cewa wallahi kun yi kaza, mutane sun ƙi annabin Allah kun karɓe shi, mutane sun hana shi kun ba shi, mutane sun yi kaza, duk ya gaggaya musu falalolinsu. Suka ce ka faɗi gaskiya. Ya ce ku kar ku rusa wannan aikin nawa da kuka yi da wannan abin da kuka kawo. Abubakar radiyallahu anhu yana cikin wanda suka fi kowa sanin shari'a, sanin addinin Allah, domin ya fi kowa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa al-imamatu fi quraish ma baqiya isna, shugabanci na wannan al'ummar yana hannun Qurayshawa ne koda mutum biyu ne suka rage a duniya, wanda ya fi kusancin dangantaka da su shine shugaba. Yayi ta jan hankalinsu da musu nasihohi har a ƙarshe dai sai da Abubakar radiyallahu anhu ya rinjaye su, sai ya ce to shi ga wasu mutane guda biyu daga cikin mutanen Quraysh, ga Abu Ubaida ga Umar, na ba ku zaɓi ɗaya a cikinsu. Shi ba zai sa kanshi a ciki ba, ya ce ku zaɓi ɗaya a cikinsu, ko Umar ko Abu Ubaida. Sai Umar ya ce ni na zaɓe ka, kai da kake a zaɓe ku. To sai su ma mutanen Madina suka yarda suka yi mubaya. To shi abin da ya sa aka yi jinkiri ba a yi jana'izar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har wannan lokacin. Amma idan wanda bai gane ba, bai sani ba, ko mai cuta a zuciyarshi ya zo, sai ya ce ai Abubakar radiyallahu anhu ya bar annabin Allah a kwance, ya je yana matsayi yana gyara duniya da mulki. Wannan jahilci ne da kuma cuta a cikin zuciya. Gane ko? Abubakar radiyallahu anhu wannan barakar da ya linke ta inda an bata ta, ba san mai garin zai zama ba. Ma sai a zo a yi yaƙe-yaƙe daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma tunda aka liƙe wannan baraka shikenan sai aka samu abin nan. Suka yi mubaya'a, ya zo aka ci gaba da komai, aka gama komai da komai, ya zama khalifa ba a kan yana so ba, dan shi ga waɗanda ya ba su. Yasa farkon hudubar da ya yi a kan abin nan, wannan duk ya nuna ma alamar gaskiyarsu ne fa, duk gaskiya ce ta haifar da wannan. Yake cewa ni fa an ɗaura ni a kanku, amma ban fi ku alkhairi ba radiyallahu anhu arda, yace dan haka ku taimake ni akan wannan nauyi da aka daura. Inda kuka gana yayi ba daidai ba ku gaya, inda kuka gana yayi daidai kuma ku taimake ni. Haka Abubakar ya wada Hudba, sana nan Hudba ce mai tsayi. To kaga wannan ba komai bane illa gaskiya, shi yasa yace ko ka same su cikin dalilin da zai raya duniya ma'ana da addini, domin duk wata al'umma dole sai ya zama akwai shugabanci a cikinta. In ba shugabanci ba al'umma. Yanzu a ɗaya daga cikin matsalolin da ake ta fuskanta a cikin wannan gari, sai ka je unguwanni ba shugabanci, ba wani wanda zai faɗa a ci, ko a gari ba shugabanci, da abu ya zo sai ka ga kowa yana abin da ya ga dama. Ko me ya haifar mana da wannan rashin shugabanci? Babu shugaba, ba wani wanda za a ce ga shi yau uba ne shugaba ne guda ɗaya, kowa yana so a ce shi ma shugaba ne. Yau an da muna da shugaba guda ɗaya wanda zai zama uba ne, wanda zai faɗa a ji a masa biyayya cikin abin da yake ba saban Allah ba ne. To kashi 50 na cikin matsalolinmu da an warware su. Amma da an ga wani zai ce kai wannan ai bai isa ba, abubuwa ruwanmu da shi ba kaza ba kaza, wannan ita ce matsalar. To su kaga haka ne aikinsu, sun mafi iyadati maririn, su ne wajen dubiya na mara lafiya, au tashyi'i janazatin, su ne masu raka jana'iza, au nasri mazlumin, ko taimakon wanda aka zalunta, in amkana in yayo ila gairi zalika, yace da wasu abubuwa ma min anwa'il qurbi wal manafi, abubuwa na neman kusanci da Allah da yawa. Haka shine a nan, shine a wancan, shine a wannan abin, shine a wannan taimako, a can shine a can. Yace fa huwa fi tafarruqin da'iman, shine magana ta farko da malai yake cewa as-sadiqu yataqallabu fil yawmi 40 marra, cewa mai gaskiya a rana ɗaya mai gaskiya yana sassauyawa fiye da sau 40, ma'ana yana shagaltuwa da ayyuka na neman kusancin Allah daban-daban, bai takaita a sallar farilla ba, a'a shine a wancan, shine a wannan wajen, shine a wannan wajen, zaka samu haka. Yace fa huwa fi tafarruqin da'imin lillahi wa jam'iyyatin 'ala Allah la yumlikuhu rasmun wala 'adatun wala wadhun, babu wani matsayi ko wani yanayi ko wani alama da zai hana shi wannan abubuwa. Wala ya taqayyadu bi qaidin wala isharatin, ba wani abin da yake tsare shi yace a'a sai dai ya abu kaza kawai, la wala bi makanin muayyanin yusalli fihi la yusalli fi ghairihi, ko yace a'a shi a waje ɗaya kawai zai dinga sallah ba ruwan shi da wani waje, la wa wala bi makanin muayyin wa zayyin muayyin la yalbisu siwahu, ko ka ganshi kullun tufa iri da yake saka bai canja wani, wa ibadatin muayyana la yaltafitu ila ghayriha, ko ka ganshi kullum a cikin nau'i ibada ɗaya yake bai canja, a zaka samu yana lallaunawa, ma'ana yana yin sauyi sauyi cikin ibadunsa. In gane ko? San da ya samu wadata sai ya sa tufafi masu kyau, san da ya samu rashin wadata sai ya hakura da abin da Allah ya bashi, shikenan. In gane, in ya samu abu mai kyau ya ci, in ya samu abin da babu kuma ya samu babu ya hakura. wa kaza halin tariki wannan shine halin mai gaskiya sai za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka faɗa shine shugaban masu gaskiya yake cewa wata rana ya zauna zai ci abinci aka ce to ko a kawo ma a daga ma a sanya ma a cikin abubuwa na alfahari yace la yace ana ajlisu kama yajlisu al-abdu wa aakulu kama ya'kulu al-abdu innama ana abdullahi wa rasul yace yanda bawa yake cin abinci aka zan zauna yace na ci yanda bawa yake zama haka zan zauna domin ni bawan Allah ne manzon Allah to kaga shine shugaban masu gaskiya gaskiya ce ta kai ga haka ko ala ma afadli gairiha alaiha aw hiya a'la min gairiha min ad-daraja wa bu'du ma bainahuma ka bu'di ma bainas samai wal ardh kuma ne yace fa innal bala'a wal afati wal riya wat tasannu wa ibadatu an-nafs wa ithari muradiha wal isharatu ilayha kulluha fi hadhihi al-awdaa wa rusum wal buyut allati habatat arbabaha an yasili ila qulubi yace to bala'o'i da musibu da riya da kuma mutun ya dinga ma'ana caccanja duk inda yaje sai yana tare da mutane haka ko san kansa ko fifita kansa akan wani abu ko san zuciyarsa yace waɗannan abubuwa ne waɗanda suke katse mutane zuwa ga saduwa da Allah madaukakin sarki kai suke hana musu ma samun rabon zuciyarsu ballanta ai magana kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki yace fa idza kharaja ahaduhum an rasmihi wa waqihi wa zihihi wa qaidi wa isharatihi wa law ila afdal minhu istahjana zalika sai kaga wani da ya samu wani yanayi ko wani matsayi ko wani abu sai kaga ya rabu da duk abin da ya kamata a ce yana yi ana samun mutane da yawa za ka samu kodai yaushe ana tare da zaran an ya dan samu wani buɗi ko wata wadata sai rabu da talakawa kaga shi yanzu ba a hajjin sa yake ba sai rabu da ayyuka irin na ibada da za ka ga shi ne kullum a cikin daukan makara amma da ya dan kai wani matsayi sai kaga sai dai tsaya daga gefe ya ce ku daga yana sufuro kan ita shi ba ta hukan sa zai ga ba ruwan shi kuma da wannan abubuwa da kuna tare da shi daidai a cikin ku yake da shi ake zuwa an aje kabari za ka ga shi ne zai je debo ruwa shi ne zai je ya saro itace amma an tafiya sai tafiya ya samu wani matsayi daga gefe sai ne ya ce ba masu debo itacen ne zai ga ya shiga wani yanayi yanzu to kaga wannan gaskiyar shi ta fara sauka ya kamata a ce gaskiyar mutum ta zama mai dorewa ce a kowane lokaci ko ya ce wa ra'ahu naqsan sai dinga ganin wannan abin kamar kaskanci wa suqutan min a'yunin nas kamar faduwa ne a idan mutane yanzu kamar misali sunna guda daya haka wanda yake an ce sunna ba wajibi bane sunna ce koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zalal misali wani ya san cewa yayi tabbas sunna ne mai kyau mutum ya je makabarta ya tura takalmi akwai mutumin da yana ganin tunda yana da safa yana da takalmi mai kyau a ce shi irin shi a ganshi yana tafiya kafa ba takalmi a makabarta sai ga faduwa ne da haka wannan sai ana shi cire takalmi a cikin wanda ba sa cirewa kashi kashi ne akwai wanda zaka musu uzuri na jahilci bai sani ba bal yana da adawa da cirewa takalmin da kake misali in zaka shi na makabarta yana ganin kai ne kake kai ka zo da sabon ne kaga wannan kuwa jahili wannan jahili ne akwai wanda kuma saboda ya riga ya sa kaya mai kyau yayi tsafta yayi tsafnatsin shi ya cire takalmin yana ganin faduwa ne kar a ganshi ba takalmi amma ya manta wata rana za a dauko shi ba riga ma kawo shi wajen za a kawo shi ba riga cikin wannan wajen inda yake kyamar cire takalmi ya taka nan ne makwararsa nan za a kawo shi wata rana to kaga idan mutum yana da irin wannan tunanin kaga ya nuna yana da damuwa ke ko saboda haka wani matsayi bai kamata a ce ya katse mutum zuwa ga saduwa da Allah duk matsayin da mutum ya taka bai kamata a ce ya katse mutum ba domin duk matsayin da mutum zai kai ko na ɗaukaka ko wani abu a nan duniya bai kai sa a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kan bar wasu abubuwa saboda me saboda biyayya ga annabin Allah saboda neman yanzu Allah da ɗaukakin sarki kuma ba sa ganin cewa za su fada a idan mutane a yanzu khalifa Umar ya dauki abinci a bayan sa yaje ya hura wuta ya dafa ma mata abinci ina khalifancin yake wannan shine hakikanin khalifancin da gaskiya kuma gane ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yanda yazo baiwa ta kan zo baiwa ce da ba dauke ta kowa ba a wannan lokacin makaskanciya ta bi kowa kaskanta yana cikin sahabban sa haka za ta zo ta kama hannun sa zai bi ta yi ta manta har ta je inda take da wata damuwa da wata bukata sai ya biya mata bukatar sai ya dawo kuma yazo ya zauna yana nan a annabinsa wannan bai rage masa komai ba bal wannan yana nuna ƙara cikar shi a matsayin annabinsa ne to kaga irin waɗannan abubuwa din kar mutum ya dinga kallon wani abu da ya taka gane ko ya dinga ganin ai shi yafi karfin abu kaza ai shi yafi karfin yayi kaza ai shi yafi karfin yayi kaza to wannan kuskure ne sai ya dinga ganin wani ifatan li rutbatihi indahum yana ganin matsayin shi zai sauka a wajen su yace wa huwa qalin hatta wa taqata min ainillah wannan duk wanda ya haka ai ya fada a gaban Allah wannan ya kade a gaban Allah Allah ya tsane to zamu dakata nan insha Allah ana magana ne akan gaskiya gaskiya ita ce fa kai ta kawai baka tunanin wani baka kallon wani duk abin da zaka yi nai na neman yarda Allah ne kuma ta hanya wacce take ingantacciya to kai da ba tare da kallon wani ba ba tare da tuna wani ba to da haka ne mutum gaskiya ce za ta tabbata ya zamanto masu gaskiya da za a rubuta shi a wajen Allah madaukakin sarki anna fulana ibn fulan min as-sadiqin cewa wani dan wani yana cikin masu gaskiya wanda gaskiyar su za ta amfane su wanda za su tsaya gaban Allah Allah ya sanya masa wannan tambayi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk